bagi mayang kuya. Shirin namu na yau zai mai da hankali ne akan rikicin siyasa a kasar Mali. To amma sai mun fara da Amurka inda aka soma kada gangar siyasa ga dangadan. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Talata ta wannan makon ne jam'iyyar Democrats a nan Amurka ta soma babban taron ta na tabbatar da dan takarar ta na shugaban kasa Joe Biden. A kokarin kammala shirye-shiryen tunkarar shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican a zaben shugaban kasa na watan Nuwamba mai zuwa. Duk da yake dai an gudanar da tarukan ne ta hanyar internet domin kaucewa manyan tarukan jama'a sakamakon annobar coronavirus. Mutane da dama sun gabatar da jawabai, ciki har da tsohon shugaban kasa Bill Clinton da uwar gidan tsohon shugaban kasa Michelle Obama, kazalika da wasu manyan jam'iyyar ta Democrat da suka fafata da Biden a neman tikitin jam'iyyar. Kusan dukkan masu jawaban sun tallata Joe Biden da kuma bukatar goyon bayan sa, inda suka yi amfani da damar suka cecceki shugaba mai ci yanzu Donald Trump tare da zargin gwamnatin sa da kasawa akan daukar kwararan matakai akan annobar coronavirus da illolin da ta haifar na koma bayan tattalin arziki. To sai dai a nashi bangare shugaba Donald Trump ya raja'a ne akan gangamin yakin neman zaben sa na keke da keke. Inda shi kuma ya ci gaba da jaddada nashi zargin na rashin cancantar Biden a zaman shugaban kasa, inda yake bayyana shi da karan farauta kuma bai da kuzari. Wannan dai yana zuwa ne yan kwanaki bayan da Joe Biden ya zabi mace bakar fata Senator Kamala Harris a zaman mataimakiyarsa. Tuni da masu fashin baki suka soma danganta zargin na shugaba Trump da zaben Harris da Biden yayi, wanda suke ganin idan aka zabi Biden za ta iya kasancewa mace ta farko da za ta shugabanci kasar la'akari da shekarun Joe Biden. Grace Alheri Abdu ta tattauna da Aminu Yakubu Lami, wani mai fashin baki akan lamuran siyasa a nan Amurka dangane da wannan batu.
Zai yi haka ne saboda in kin tuna ko shi Joe Biden ya faɗa, ya ce yana so ne zaɓuwa za ta a koyaushe, za ta a kowane rana a kowane awa za ta iya zama shugaban kasa kuma ta yi aikin yadda ya kamata. Senator ne yanzu ya ci babban mai shigar da kara na jihar California, wato tariya ga tarihin da ya saka ta ya zaɓe ta ciki.
To kana ganin Amurkawa yanzu sun kai lokacin da za a sake komawa shugaban kasa bakin fata, yanzu na ɗaya ita mace ce, ta biyu kuma bakar fata, kana ganin za su ba da wannan goyon bayan a sake haka kasancewa bayan da shugaba Obama ya zama shugaban kasa? Waɗansu ba su so hakan ba har dai zuwa ƙarshen mulkinta.
Haka ne, to kin ga ko yanzu akwai wanda ba su haka, su ne ɗan kalilan wato wajen kashi 35 zuwa kashi 40 wanda suke goyon bayan Donald Trump. Lokaci ya canza yanzu saboda yadda kike ga kamar me babba abin wato kuri'a ne. Kuri'un kuma suna da kuri'un yanzu ko a yau aka yi zaɓe da ake nuna a yau an yi zaɓe, Joe Biden yana da wato zai samu wato wanda ke kungiyar mazaɓa.
Amma ka san an yi irin waɗannan harsashen a lokacin takarar Hillary Clinton da shugaba Donald Trump, amma kuma aka zo haka aka san haka ya faru.
Haka ne, to amma kuma yake wato dole ne in muna in aka kawo wannan irin sai ka duba me yasa ake haka, me yasa aka yi faru. Hillary Clinton ita ce mace ta farko a tarihin America sai fitowa. Na farko kenan, na biyu yadda wato ta bari Donald Trump ya bakanta ta, but ita wato bata mai da martani ba abin da ya kara fata Hillary Clinton. Saboda in kika duba ko kwana hudu shawara zaɓe suka fito da daga abubuwa an cewa an samu wasu emails da ta lalata na gwamnati. To kin ga dubu wannan wata ba nake abin kuma kika duba har yau ya kasa samun wato abin da zai makala wa Joe Biden. Sun yi sun rasa abin da su ne makala su bakanta wa Joe Biden. Sun ce ɗansa ne ya yi wani abu wani kasa daban, sun kasa samun wani abu wanda za su ce ga shi dai ai wato babban matsalin kenan. Saboda kin ga na farko ba su ce Joe Biden bai san makamin aiki ba, ya yi senator, ya yi ɗan majalisa, ya yi mataimakin shugaban kasa shekara 8. Shi ya sa an ba gwajin da na Hillary Clinton, wato Hillary Clinton ne saboda ta zama na farkon mace. Eh, akwai wanda ba su kamar yadda na ce, ko mata akwai wanda suka guje ta wanda ba su ta zama shugaban kasa a America. To saboda in kika duba wannan yanzu kuma lokaci ya canza, shekara uku wata kenan lokaci ne sosai a siyasa.
Da safiyar Talata ne wasu sojoji suka hanbarar da zababben shugaban kasar Mali Ibrahim Boubacar Keita, da kuma Prime Minister Abuba Sise a wani al'amari mai kama da juyin mulki. Hakan ya biyo ne bayan kwace tsawon watanni jama'ar kasar suna gudanar da zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin takaita, tare da yin kira gare shi da ya sauka saboda zargin tabarbarewar tattalin arziki da tsaro a kasar. To ko me ake ciki a halin yanzu a kasar? Tambayar kenan da nayi wa Al-Kasum Abdulrahman, wani masani kuma mai fashin baki akan lamuran siyasa da tsaro a yankin Afirka ta Yamma da ke zaune a kasar Jamhuriyar Nijar mai makwabtaka da kasar ta Mali.
Yanayin da ake ciki a kasar Mali yanzu nan dai da muke wannan maganar da kai, ina ya ce maka wani yanayi ne na ta faru ta kare bisa shi mulkin na Ibeka, tunda bayan biyo zanga-zangar da aka yi da hitowar da al'ummomi suka yi ko wasu bangare na mutane, ya sa soji suka hito a yau da safe suka hambar da shi suka kama shi. Kuma yanzu nan ya gama magana da talabijin ta kasa cewa ya rushe majalisar kasa da majalisar dokoki, kuma ya rushe gwamnati, kuma shi ma ya yi murabus. Kenan kaga ana ya cewa wani hali ne ake ciki ta faru ta kare. Sai dai abinda zai biyo bayakin ko a cikin gida ko a matsayi na yankin na Afirka ta Yamma ko yankin na Sahel ko Afirka ma, to wannan shi ne wanda za a ce akwai sauran runaka ba. Dibo ga matakan da kasashen duniya suka fara dauka, musamman ECOWAS, inda tarihin iyakokinta na sama da na kasa da kasar ta hana duk wata alaka ko ta kudi ko tattalin arziki da kasar, ta rufe duk wata kofa ta shigowa da wasu kaya na alfanu ga kasar, don saboda ganin cewa kasar ta koma busa turbar demokradiya, kuma ta janye kasar daga cikin kungiyarta a kowane mataki na kungiyar, kuma ta yi kira da duk wasu kungiyoyi na duniya na kasa da kasa wanda suke alaka da ita da su yi haka. In kuma ba adadin bayan haka, bisa tambayar gwamnatin Niger wadda shugabanta shine shugaban ECOWAS, wadda kuma ita Niger tana da wakilci a majalisar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya, da kuma tambayar gwamnatin Faransa, gobe an kira wani taro na musamman wanda za a yi bisa kasan Mali cikin majalisar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya, wanda kuma ba tare da wata tambaya ba za a dauki matakai masu tsauri bisa su tsirarin sojojin nan da suka yi wannan aika-aika.
A can baya dai kungiyar ECOWAS da ma wasu kungiyoyi ta kurorinta, kazalika da wasu ɗaiɗaikun ƙasashe, sun yi ta ɗaukar matakai na shawo kan takaddamar ƙasar ta Mali, amma ba su yi tasiri ba. Na tambayi Al-Kasum ko wannan martanin da suka yi zai yi wani tasiri.
Yanzu abin da ke da kwai, kamar yadda ake cewa ba a barin gari a kwashe lahiya, duk inda za a ce an bar wani a ƙasa ba a iya kwashe shi duka. Tunda shi ya riga ya amince ya yi murabus, ya amince da abin da ya same shi, maido shi bisa mulki yanzu wata magana ce wadda ba bai ta. Maganar da ke da yanzu ta maido ƙasar ce bisa turba ta demokradiyya a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, kuma a tabbatar da su sojoji ba su suka yi riƙon ƙwarya ba, kuma a tabbatar da an dauki mataki wanda zai hana haka in afkuwa cikin wata ƙasa, saboda ya kasance wani Mali ya kamata ya kasance makaranta a demokradiyyance, kuma a hukumance ko kuma in ce a kungiyance. Tabbas matakan da za a dauka dole za su yi amfani kuma za su yi tasiri a matsayinta na ita ƙasa, amma kuma dole sai an dauki matakai bisa ɗaiɗaikun mutane, su shugabannin sojojin da koda wasu mutane wanda ke fara hula ne ba soji ba, wanda suke da goyon baya ko suke da hannu duka bisa cikin abin da ya faru. Babu wata hanya wadda wasu mutane, wani gungun mutane ko fara hula ko soja ko 'yan siyasa ko ma menene, yadda za su yi aiki da su yi amfani da ita su tumɓuke gwamnati ta demokradiyya wadda aka zaɓa, wadda ba hanya ta demokradiyya ba, wadda ita ce hanya ta zaɓe. Ba da dama amincewa da irin waɗannan abubuwan su faru kamar yadda suka faru a ƙasar Mali, idan suka wuce hakanan, to wata hanya ce aka buɗe ta rushe demokradiyya, wata hanya ce aka buɗe ma wasu tsirarin mutane wanda dama ita demokradiyya ba su yarda ita ba, ko kuma wanda ko wani abu ya taso ko na rashin ƙamna ko na rashin jituwa tsakanin mutum da mutum, tana iya buzurar da al'umma ko wani ɓangare na sojoji su zo su yi aika-aika irin haka.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Suleiman Barma da Grace Alheri Abdu, YouTube Hero Radio ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.